وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو الهنيز بيو قوات رمضان باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara 1446 wanda ya daidai da 19 ga watan 2 shekara ta 2026 wannan shine majalisi na biyu a wannan majalis namu na tafsirin alqur'ani mai girma bayan abin da ya gabata a darasin da ya wuce na muqaddima yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda muka kwana a shekarar da ta gabata cikin suratul baqara za mu tashi a fadin Allah madaukakin sarki afa taqma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
نعم إذن بمو من تابع a darasin da suka gabata a baya mabudin suratul baqara mun yi bayani cewa maqasudin wannan surar abinda take so ta tabbatar shine haƙiƙanin bauta ga Allah subhanahu wata'ala ayoyin surar gaba daya suna zagayawa ne akan wannan maqasudin na bauta ga Allah subhanahu wata'ala tana dauke da ayoyi 286 amma ayoyin duka suna zagayawa ne akan abin da ya shafi wannan haƙiƙanin ibada ga Allah mun ji cewa tana da mawdu'ai muhimmai guda biyar mawdu'i na farko shine ta yi magana akan kashe-kashen mutane dangane da bauta a dangane da bautar Allah mutane sun kasu kashi uku akwai muminai tsantsa wanda farkon surar ya yi magana a kansu akwai kuma kafirai tsantsa wanda su ma bayan an yi magana a kan muminai aka yi magana a kansu a cikin ayoyi guda biyu sannan akwai munafukai wanda aka yi magana a kansu da tsawaitawa ayoyi masu tsawo suka yi magana akan abin da ya shafi munafukai kusan ayoyi 13 wannan shine mawdu'in farko na surar bayani akan kashe-kashen mutane dangane da bautar Allah sai mawdu'in ta na biyu shine bayani akan ita ibada da mahimmancin ibada sune ayoyin da suka biyo bayan wannan suka yi magana akai tun daga aya ta 21 har zuwa aya ta 39 suna ishara ne zuwa ga ibada da kuma mahimmancin ibada a rayuwar mutum sannan gaba ta uku daga cikin gabobin surar shine bayani akan menene haƙiƙanin bauta da kuma misalai akan bauta din wanda sune ayoyi tun daga kusan aya ta 40 har zuwa aya ta 152 suna magana ne akan wannan babin a cikin wannan gabar muke a karatu bayani akan haƙiƙanin bauta da kuma misalan bauta din muna kan magana ne akan yanda Allah yake kawo mana bani Isra'il da kuma irin matsayarsa akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala, da yanda suke kangare ma bautar Allah da kin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ne haƙiƙanin ibada. Bayan an gama wannan, za a shiga bayani akan annabi Ibrahim da annabi Isma'il da su kuma yadda suka yi bauta, suka bi Allah tsantsa. In Allah ya ce a yi kai tsaye, za su yi, bayan an ba da misalai akan Bani Isra'il. Daga nan sai gaba ta hudu ta surar, shi ne bayani akan cewa ita bauta ɗin ta gane dukkanin ɓangarori na rayuwa gaba ɗaya. Ibada ba ya taƙaita a sallah da azumi da masallaci kawai ba, a rayuwa gaba ɗaya ta ƙunshi ibada. Babu wani ɓangare na rayuwa wanda babu ibada a ciki, wanda waɗannan ayoyin tun daga aya ta 153 har zuwa aya ta 253, kusan aya 100 suna magana ne akan wannan ɓangaren. Bayani akan cewa duka rayuwar mutum gaba ɗaya ta shafi ibada da bauta. Sannan abin da ya shafi gaba ta 5 ta ƙarshe a cikin surar, shi ne bayani akan girmama Allah, da ganin girman Allah shi ne tushen ibada. Gwargwadon yadda mutum yake girmama Allah, yake ganin girman Allah, gwargwadon yadda yake biyayya da ɗa'a ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayannan su ne gaɓoɓi guda 5 wanda suratul baqara gaba ɗaya ayoyinta suka raba waɗannan gaɓoɓin. Duka kowace a cikin guda 5 ɗin nan mun ji kashe-kashen da yake ƙarƙashinta a can darussan da suka gabata a baya. Da haka, kamar yadda na ce, muna kan gaba cikin gaba ta 3 ne, wadda take magana akan misalai na bauta, misalai na ɗa'a, da kuma misalai na kangare mabauta. Yanzu muna kan magana akan misalai na waɗanda suka kangare mabautar Allah, su ne Bani Isra'il. Da haka, akan su ne muke magana tun daga shekarar da ta gabata zuwa yau. Da haka, har yanzu dai gabar tana nan, tana magana a kansu a wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko kuma yana magana da manzon Allah da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗanda suke tare da shi a wannan lokacin. Kuma a tare da su ɗin a garin Madina akwai Yahudawa, akwai Bani Isra'il, wanda suke rayuwa tare da su a Madina. Sai Allah yake magana da su manzon Allah da sahabban shi, cewa afatatma'una an yu'minu lakum, yanzu kuna sa rai kuna zaton cewa waɗannan Yahudawan za su yi imani da ku, ma'ana za su yi imani da abin da kuke kiransu da su na cewa su yi imani da Allah, su yi imani da manzon Allah. Yanzu kuna zaton cewa, kuna sa ran cewa za su yi imani, za su yarda da abin da kuke kiransu da shi. Wannan istifhani ne aka yi a cikin ayar, istifhani ne na inkari da istib'ad, cewa abu ne wanda zai wahala ya yiwu. Ya za ku yi zaton irin waɗannan mutanen za su yi imani da Allah, su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Me yasa aka ce abin ba zai yiwu ba? Ake nuna cewa ta yaya za ku yarda cewa za su yi imani? Allah ya ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, alhalin wasu ɓangare daga cikinsu waɗannan Yahudawa, an samu wasu daga cikinsu, yasma'una kalam Allah, wanda suna jin maganar Allah. Bayan sun ji maganar Allah ɗin, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, sannan sai su je su canza maganar Allah. Min ba'di ma aqalu, bayan sun fahimci maganar Allah, sun gane cewa haka take nufi, amma sai su je su canza ta, su ce ga abin da Allah ya ce, saɓanin abin da Allah ya faɗa. Shi ne thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, bayan sun fahimci maganar, sun gane amma za su bi su canza ma Allah magana su kawo wani abu daban su ce shi Allah yake nufi wahum ya'lamuna alhalin suna sane ba wai kuskure suka yi ba ba mantuwa bane da gangan suna sane suke yin wannan aiki to irin masu wannan aikin afa taqma'una an yu'minu lakum za su yi zaton cewa za su yi imani wanda zai dauki maganar Allah da gangan ya san da gangan ne ya san ga abinda Allah yake nufi ya zo ya canza ma Allah abinda Allah ya faɗa kuma ya ce haka Allah yake nufi kuma yana sane to ta yaya za ku yi zaton irin waɗannan mutanen za su yi imani wanda kangarewarsu da Allah ta kai su yi ma Allah haka to ya za ku yi zaton cewa za su yi imani da abinda kuke kiransu da shi na cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani kuma ya aiko shi a matsayin manzo su yadda da cewa manzo ne da haka wannan shine abinda wannan ayar take nufi menene alakar wannan ayar da ayoyin da suka gabata a baya mun ji yadda ake ta magana akan bani isra'il da irin alakarsu da annabi musa da irin abubuwan da Allah ya yi musu daban-daban da yadda suka kangare ma Allah to me yasa yanzu kuma aka kawo wannan ayar tunda waɗancan ayoyin da suka gabata suna magana ne akan su asalin bani isra'ila wanda suka yi zamani da annabi musa alaihi salam wannan ayar kuma tana magana ne akan su yahudawa waɗanda suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munasabar kawo waccan wannan ayar a ƙarƙashin waɗannan waɗancan ayoyin da suka gabata shine a baya Allah ya faɗi miyagun ayyukan iyayensu da kakanninsu da suka gabata mun ji irin miyagun ayyukan da suka rinka aikatawa mun ji yadda Allah ya rinka zarginsu mun ji yadda suka rinka zargin annabin da Allah ya aiko musu annabi Musa alaihi salam an faɗi miyagun ɗabi'unsu da miyagun halayensu to wannan sai ya sa ya dace a nan kuma su ma waɗannan waɗanda suka zama jikokinsu da tsatsansu su ma a faɗi miyagun ayyukansu a faɗi irin laifuffukansu da kangare wanda suke ma Allah daga cikin miyagun ayyukansu da laifukansu shine wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu da haka anan an faɗi irin yadda suke jirkita maganar Allah suke canza ayoyin Allah da wani abu daban su ce shine abinda Allah yake nufi wannan yana daga cikin miyagun ayyukansu da miyagun halayensu da Allah madaukakin sarki ya ambata ambatan kissoshin bani isra'il da labaransu a cikin waɗannan ayoyin yana da manufofi daban-daban me yasa ake ta ba mu labarin bani isra'ila a nan da irin kangare wanda suke yi da kuma irin abubuwan da suke yi idan an ce su bauta ma Allah su bi umarnin Allah su ki me yasa Allah yake ta kawo mana waɗannan labaran da waɗannan kissoshin a cikin waɗannan ayoyin akwai maqasudi da yawa daga cikin manufofin shine a yi nuni akan annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayannan labaran suna tabbatar da cewa manzon Allah annabin Allah ne saboda labarai ne ake kawo musu wanda su ne kadai suka san abin da ya faru a wayancan lokutan ba wanda ya san abin da ya faru in ba su ba sai ga shi kuma manzon Allah ya zo wanda sun san shi baya karatu baya rubutu bai taɓa zuwa ya je ya koyi wani ilimi a wurin wani ba iyakar rayuwarshi a cikin garin Makka ya yi hijira zuwa Madina ba wanda aka taɓa sanin cewa manzon Allah ya koyi wani abu a wurin shi sai ga shi yana zuwa musu da labarin iyayensu da kakanninsu sama da yadda su suka sani to wannan labaran da ake kawowa dalili ne wanda yake tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin abu ne wanda bai taɓa yiwuwa a san wannan abin in ba ta hanyar wahayi ba da aka kawo waɗannan labaran yana tabbatar ma bani isra'il cewa wannan abin da manzon Allah ya zo da shi wahayi ne, ƙarin hujja ne ake tsayar musu daga cikin hujjojin Allah a kansu. Sannan yana daga cikin maƙasudin kawo waɗannan kissoshin shine Allah maɗaukacin sarki yana irga musu ni'imomin da Allah ya yi musu. Su waɗannan Bani Isra'il waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah yana irga musu irin ni'imomin da Allah ya yi ma iyayensu da kakanninsu a baya, da irin karamci da Allah ya yi musu, da irin falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu. Domin a baya mun ji yadda Allah ya ba mu kissar irin yadda Allah ya tseratar da iyayensu daga hannun Fir'auna, wannan falala ce daga Allah. Mun ji yadda Allah ya ba mu labarin yadda Allah ya sanya su suka zama shugabanni masu mulki a bayan ƙasa, bayan da su ne ƙasƙantattu da ake kama ‘ya’yansu ana yayyankawa, daga baya kuma aka mai da su masu mulki. Wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin, wannan duka yana cikin ni'imomin da Allah ya ma iyayensu da kakanninsu. Sannan mun ji Allah ya bamu labarin yadda Allah ya keta ruwa, suka zo suka bi ta cikin ruwan suka tsallake, kuma Allah ya nitsar da Fir'auna da tawagashi a cikin ruwan. Wannan duka wannan nau'i ne na ni'ima da Allah maɗaukacin sarki ya yi ma iyayensu da kakanninsu, da sauran nau'o'i na ni'imomi da Allah ya faɗa a cikin ayoyin da suka wuce ta hanyar gafarta musu zunubansu da Allah ya yi. Sun saɓa ma Allah, sun bauta ma ɗan maraƙi, sun yi abubuwa da yawa, amma Allah ya ce summa afauna ankum min ba'di zalik, sannan muka yi muku afuwa, muka yafe muku. Duka wannan yana cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma Bani Isra'il. Sannan a baya har ila yau daga cikin ni'imomin da aka lissafa mana, mun ji yadda Allah yake samar musu da almannu was salwa a lokacin da suka shiga cikin imuwa. Abinci kawai, duk abin da Allah yake saukar musu su ci su ƙoshi, ba tare da noma ba, ba tare da wahala ba, duka wannan yana cikin ni'imomi. Ruwan sha, Annabi Musa sanda ya sa kawai ya bugi dutse, فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. سيد دوت يهودي جنا قلقلو دا روا إدا روا قدا قوم شادي قوة قبيلة نتكم بني إسرائيل جا إند ذاسر أشر روا قد علم كل أناس مشربه. بك وانا هنا سن إمو من دا الله سبحانه وتعالى ييم بني إسرائيل أتكم وانا إسوشن دمك كرنتا. Sannan yana daga cikin maƙasudin kawo waɗannan kissoshin shi ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari da lallashin manzon Allah, a ba shi labarin irin yadda iyayensu da kakanninsu suke kangararru. Da haka yanzu koda sun kangare maka, koda sun ƙi imani da kai, kada ka damu, domin ɗabi'a ce iyaye da kakanni haka suke. Haka Annabi Musa ya yi fama da su, shi ya sa duk lokacin da aka yi ma manzon Allah wani abu na damuwa sai ce rahimallahu akhi Musa, Allah ya ji ɗan uwana Annabi Musa alayhi salam, an cutar da shi da abin da ya fi wannan, amma ya yi haƙuri. Da haka kissoshin da Allah yake ba manzon Allah da sahabban manzon Allah lallashi ne ake yi gare su, su sani waɗannan mutanen duk yadda kuka ga suna yi ɗin nan, to ku ji ma yanda iyayensu da kakanninsu suke. Wanda aka san iyayenshi da kakanninshi, dan ya yi wani abu kuma ba za a yi mamaki ba, inda ya danganci irin wannan abin da ya gada. Wa man yushabihu abahu fa ma zalam, da haka wanda ya ce ɗan gado, wannan ba za a ce, ba za a yi mamakin abin da zai yi ba. Da haka Allah ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan kissa. Sannan daga cikin maqasudin kawo waɗannan kissoshin na Bani Isra'il, maqasudi na hudu shine tsoratarwa da gargadi. Allah yana yi masu waɗannan Yahudawan gargadi, sannan yana yi masu Larabawa da Allah ya aiko manzon Allah a cikin su gargadi da ban tsoro. Bana waɗancan mutanen kun ji abin da ya same su lokacin da suka kangare ma Annabi Musa, lokacin da suka saba ma Allah kun ji a wa'anda Allah ya ce kunu qiratan khasi'i ko zama burai kaskantattu Allah ya shafe su ya maida su burai to kowa ma yaji tsoran saba ma Allah yaji tsoran kangare ma Allah domin Allah yana iya yin abin da yayi ma waɗannan mutanen ga duk wanda ya aikata aiki irin nasu da haka a cikin waɗannan kristocin da Allah ya ba na bani Isra'il akwai gargadi da tsoratarwa yadda Allah yayi ma waɗannan to zai iya yi ma duk wanda ya bi irin hanyar su ya aikata irin aikin da suke aikatawa da haka duka waɗannan kristocin da aka bayar tun daga farkon sa har zuwa nan duka suna dauke da waɗannan maqasid din da yawa da wasu sauran maqasudi daban-daban waɗanda malaman tafsiri suke kawowa da haka an kawo wannan ayar domin a yi magana akan su na wannan zamanin bayan an gama da magana akan waɗanda suka wuce na zamanin annabi Musa alaihi salam da haka na wannan zamanin ga irin halin su Allah ya ce kuna zaton za su yi imani da ku ne bayan a cikin su akwai wanda suke sauraron magana Allah anan malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da abinda ake nufi da cewa wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah domin a cikin su akwai wanda suna jin maganar Allah sannan su canza maganar Allah ne ake nufi da maganar Allah anan waɗansu malamai suka ce ana nufin at-taura da Allah ya saukar ma annabi Musa alaihi salam suna karanta at-taura suna jin abinda Allah ya saukar a ciki sannan su zo su canza wannan ma'anar da wata ma'ana daban ma'ana ta harifin da suke yi ma at-taura kenan wanda Allah yake zargin su a ayoyi da yawa na Al-Qur'ani yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i suna canza kalmomin Allah daga inda Allah ya aje su su yi musu wata fassara daban ko su ɗauke wata kalmar su sa wata kalma daban da haka waɗannan malamai suka ce ana nufin yasma'una kalam Allah shine suna sauraron at-taura sannan sai su zo su canza ma'anar at-taura su bata wata ma'ana daban ba ma'anar da Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba kenan sai ya zama wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah ma'ana ba suna jin maganar Allah kai tsaye ba kenan suna jin maganar Allah ta hanyar wasiɗar annabin da Allah ya aiko musu yana karanta musu maganar Allah suna ji sannan daga baya su je su canza ma'anar da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan magana sai zama suna sauraron maganar ne ta hanyar wasiɗa ba kai tsaye ba wannan shine kaulin da wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai kamar al-Imam Mujahid Ibn Jabr da al-Imam Suddi duk sun tafi akan ma'anar ayar suna jin maganar Allah ma'ana suna jin littafin Allah shine ma'anar maganar Allah din sai zama thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sannan sai su zo su canza shi bayan sun fahimce shi kenan suwa ake magana anan ana nufin malamai daga cikin su masu ilimi daga cikin su wanda suke iya karanta at-taurat su fahimce ta sai su zo su canza mata ma'ana sai zama shine thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa qad kana fariqun minhum kenan anan ana nufin malamai daga cikin su domin ba kowa bane ai zai iya zuwa ya canza maganar Allah ba kowa bane zai iya zuwa ya dauki at-taurat a cikin su ya canza mata ma'ana ya canza mata fassara domin at-taurat dama tana rike ne a hannun malaman su su ne suke karanta ta kuma su ne suke bayanin abin da take nufi da haka su ne suke canza mata ma'ana sakanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar shine ma'anar kuma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamu me ake nufi da canza ma'anar at-taurat da suke yi da yawa daga cikin malaman tafsiri canza ma'ana da ake nufi anan shine suna koyi sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani abu da ya shafi sifa ta manzon Allah da yake cikin at-taura sai su zo su koya wannan sifar ko su canza ta da wata ma'anar daban. In an faɗi ga wata sifa wadda suka ga ta dace da sifar manzon Allah, sai su ɗauke wannan sifar su kawo wata sifa daban su sa a wurin. Ta yadda in an karanta ba za a ga sifar ta yi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Bayan Allah ya yi bayani a kan manzon Allah filla-filla a cikin at-taura ɗin, shi ya sa Allah ya sifanta su da cewa ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum, sun san manzon Allah kamar yadda suka san ‘ya’yansu na cikinsu. Domin an yi bayanin shi duk wata sifa ta shi Allah ya yi bayaninta a cikin at-taura. Da haka sai su canza wannan ma’anar, su kautar da mutane don kar su fahimci me ake nufi da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu kuma suka ce a'a ba wai iya sifar manzon Allah suke koyewa ba, suke canzawa, hatta wasu daga cikin hukunce-hukuncen da Allah ya saukar a cikin at-taura ɗin suna koya wannan hukunce-hukuncen su canza su da wani. Kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi ɗan Umar Allah ya yarda da su, yake cewa wata rana waɗansu Yahudawa sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sun zo da waɗansu mutane guda biyu, mace da namiji, suka zo suka ce ya Rasulallah ga waɗansu mutane sun yi zina, da haka a yi musu hukunci. Suna zuwa da hukunci wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam idan suna da hukunci mai tsanani a cikin littafinsu, sai su kauce ma abin da yake cikin littafin, sai su zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su nemi a yi hukunci a kan wanda suka yi wannan laifin. Da haka da suka kauce suka zo wurin manzon Allah da waɗannan da suka yi zina, mace da namiji, sai manzon Allah ya tambaye su. Manzon Allah ya ce ma za ta ji duna fi ayatin rajmi fi taurat, me kuka sani, me kuka gani a cikin at-taura don gane da ayar da take magana a kan jefe mazinata? Sai suka ce a'a ai babu wannan a cikin at-taura. Abinda yake cikin at-taura za a shafa musu baƙin gawayi ne, a wulaƙanta su a yi musu bulala, shi ne abinda za a yi musu a at-taura. Sai Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu yana zaune, sai ya ce ƙarya suke yi ya Rasulallah. Ya ce manzo Allah ƙarya suke yi, in dai da gaske suke yi a je a ɗauko at-taura a zo a karanta. Sai manzo Allah ya ce a je a ɗauko at-taura. Sai aka ɗauko at-taura aka zo aka zuba ta, aka buɗe ta yadda suke buɗe ta, a baza ta a ƙasa. Sai wani daga cikinsu ya zo zai karanta. Da haka da ya zo zai karanta ɗin, sai ya ɗauki hannunsa sai ya ɗora a kan ayatul rajmi, a kan wannan ayar ta jefe mazinata, sai ya ɗora hannun shi a kai, sai ya karanta sama, sai ya karanta ƙasa. Sai Abdullahi ibn Salam ya ce ya Rasulallah ƙarya yake ya ɗauke hannun shi daga inda ya dafa hannu ya ɗora hannun shi a kai, sai ya ɗauke hannun shi sai ga ayatul rajmi a wurin, ayar da take magana a kan jefe mazinata. Da haka sai manzo Allah ya umarni su a je a jefe su. Aka je aka jefe su su biyun gaba ya su ya wannan da yake ya kai su mai hakuri ko na bin ba ni ma haka sai da su sun ji Allah sun san shi sun fahimta, amma kuma sai su zo su canza ma'anar shi sabanin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar. Da haka duk wani abu da bai dace da san ransu ba, tawaqun ya shafi sifar manzon Allah ne ko ya shafi wani hukunci daga cikin hukuncen Allah, to za su canza wannan su kawar da shi su kawo wani abu saɓanin wannan, shi ne sun bai yuhaddifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Waɗansu kuma malamai suka ce a'a ba wai ana nufin malamai daga cikin bani Isra'ila ba. Su wane ne alladhina yasma'una kalamallah? Suka ce su ne waɗannan mutane guda 70 ɗin nan da annabi Musa ya zaɓa ya tafi da su ganawa da Allah. Domin bani Isra'ila sun ce ba su yarda da annabi Musa ya je ya ce ya yi magana da Allah ba ya dawo. Suna so su tabbatar da cewa yana magana da Allah ɗin. da haka Allah ya umarci annabi Musa ya zabi adadi na mutane daga cikin bani Isra'ila a tafi da su Tur Sina inda annabi Musa yake ganawa da Allah shine Allah yake cewa waqtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina da haka annabi Musa ya zabi mutum 70 domin zuwa ganawa da Allah sune suka je suka ga aka je annabi Musa ya gana da Allah dan haka suka ji maganar Allah da annabi Musa alaihi salam suka ce to wa'annan su ake nufi wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wasu daga cikin su suna jin maganar Allah bana an je da su inda ake ganawa da Allah kuma sun ji maganar Allah din shi yasa a can a baya bayan sun ji maganar Allah suke cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan ba za mu imani ba sai mun ga Allah ai magana kawai muka ji ya za a yi yadda a nuna mana Allah ido da ido mu gan shi tukunna shine lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan Allah ya ce fa akhadathum as-sa'iqa da aka ce tsawa ta kama su aka yi musu tsawa gaba ɗaya suka mutu Allah ya kashe su a wurin duka 70 din nan take shine bayan annabi Musa hankalin shi ya tashi ya zai iya koma cikin bani Isra'il wayannan shangararrun mutanen ya zafo musu mutum 70 ya zo da su kuma su an kashe su duk sun mutu ta ya zai iya komawa yanzu shine ya roƙi Allah shine Allah ya ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum shine sai muka tayar da ku bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun ko za ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka wayannan mutanen al-imamu ibn jarir al-tabari yace su ake nufi da waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu saboda sun ji maganar Allah to me ake nufi da canza maganar Allah din aina suka canza maganar Allah da suka ji suka ce ai bayan sun dawo cikin bani Isra'il sun faɗa musu eh mun ji Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza amma a ƙarshe Allah ya ce in za ku iya ku yi in ba za ku iya ba ku bar shi suka ce to wannan shine thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun shine arin da suka yi wanda ya rubuta wannan abin da suka ji na maganar Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shine ma'anar thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun da ka wannan kaulin shine kaulin da al-imamu ibnu jarir al-tabari ya rinjayar ya tabbatar da cewa shine kaulin da ya fi dacewa da wannan ayar yace idan a wa'in amma aksarin malaman tafsiri sun tafi akan wancan ma'anar ta farko yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah shine at-taura ba wa'annan 70 din ake magana ba bal ma wasu daga cikin malamai sun yi inkari mai tsanani akan wannan kaulin na al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah amma yayi kawo bayanai masu ƙarfi wanda suke ƙarfafa wannan magana yace idan ana magana ne akan kangarewar bani Isra'ila indan a saurari a taura ne kawai a canza mata ma'ana ai wannan bai kai kololuwa ba a kangarewar su wanda yafi girma a kangarewa shine wanne shine wanda ya ji maganar Allah kai tsaye kuma yazo ya canza ma maganar Allah ma'ana yace ai wannan yafi tsautsanani akan kangarewa shi yasa yafi cancanta a ce afata umuna an yu'minunakum ya za ku yi zaton wanda suka yi irin wannan aikin kuma su yi imani da ku da haka maganar in canza a taura ne bai kai girman wannan ba da munin wannan wannan dai shine abinda al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala ya karfafa wannan kaulin da shi amma al-imam al-qurtubi da wasu daga cikin malamai suka ce wannan kaulin kauli ne mai rauni ba zai tafi da wannan ma'anar ba thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun sannan su canza shi bayan sun fahimta sun gane a bisa dukkan ma'anonin guda biyu ko dai wa'ancan da suke karanta at-taura su ji sun fahimci at-tauran sun gane abin da Allah yake nufi ko kuma wa'ancan da aka je da su suka saurari magana Allah sun saurari maganar kuma sun fahimta sun gane shine ma'anar min ba'di ma aqalu sai Allah yace wa hum ya'lamuna alhalin kuma suna sani abinda ake nufi da cewa wa hum ya'lamun ma'ana suna sane cewa fa canza maganar Allah suka yi suna sane cewa sun canza maganar Allah waɗansu malamai kuma suka ce wa hum ya'lamun ma'ana suna sane da irin uquba da zunubi da wannan laifin yake dauke da shi amma duk da haka suka yi sun san hukuncin wanda ya canza maganar Allah sun san hukuncin wanda ya ce Allah ya ce kaza alhalin bai ce ba amma duk da haka suka yi wannan abin shine wa hum ya'lamun ko kuma ya zama ma'anar duka gaba daya za ta dauka ta wa hum ya'lamun ma'ana suna sane da cewa canza maganar Allah suke yi kuma suna sane da cewa canza maganar Allah tana da uquba ne tsanani a wurin Allah amma duk da haka sai da suka canza ma Allah magana to irin wannan ta yaya za ku yi zaton cewa za su yi imani da abin da kuke kiran su gare shi ta yaya za ku yi zaton cewa za su dawo su ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wannan da cewa wa hum ya'lamun shine abin da wasu malaman tafsiri suka kafa hujja da shi akan cewa ana nufin malamai ne kenan daga cikinsu kuma an ce sun yi abin a ilmance wanda suka ba su ba malamai ba ba za a ce sun yi abin a ilmance ba ba za a ce wa hum ya'lamun kenan wancan ayar ta cewa wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kenan ana nufin malamai daga cikinsu suna jin maganar Allah shine zai dace da wa hum ya'lamun suna sane suke yi a ilmance ba da jahilci ba da rashin sani suke yi ba fakhruji rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar daga cikin fa'idojin da za a fa'idanci da shi a cikin wannan ayar ayar tana nuna cewa malami mai ilimi idan ya kangare to ya fi kowa nisantar shari'a bai kai wanda ya ƙi bin gaskiya akan rashin sani da jahilci ba duk wanda ya kangare akan ilimi to ya fi kowa nisa da shari'a kangarewar wanda yake akan ilimi ba ɗaya take da kangarewar wanda yake akan jahilci ba shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ya samu larabawa ya same su ne a cikin jahiliyya shi yasa su suka fi kowa karban addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yahudawa da nasara fa an same su ne da ilimi sai zama su suka fi kowa kangarewa saboda an same su da ilimi ɗan kaɗan daga cikin su suke yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ta kangarewar mai ilimi ta fi muni fiye da kangarewar wanda yake ba shi da ilimi in aka kira shi aka yi mai bayani aka gamsar da shi zai gane ya fahimta sai ya bi abin da ake kiran shi akai da yawa in za a yi wa'azi akan abu za ka samu waɗanda suke kan anna masu ilimi daga ciki zai wahala kaga sun tuba sun bar wannan banna sun dawo gaskiya ko da sun san cewa akan abin da suke bata ne amma ba su da bari ba amma mabiya fa mabiya za ka ga suna ta bari suna dawowa gaskiya saboda me saboda su dama ba wai sun ki gaskiyar bane akan ilimi dama rashin sani ne yasa suka bi daga da an sanar da su sai su dawo kan hanya madaidaiciya daga su ma wannan suka zamanto kangare wanda suka yi na ilimi da suke da shi suka kangare akan haka Allah yake cire mu'minai tsammani akan su ta kada ku yi mazatan waɗannan za su yi imani saboda masu ilimi ne kuma sun kangare akan ilimin da haka ba za su dawo su saki wancan abin da suke kai su dawo kan hanya ba al-imam al-qurtubi yake cewa abin da yasa masu ilimi suka fi kowa kangare suka fi kowa nisa da shari'a yace saboda sun san alwa'd wal wa'id, sun san irin alƙawarin da Allah yayi akan wannan abu da kuma gargadin da Allah yayi akai, duk da haka kuma suka bi abinda suke kai din. To wannan zai wahala kuma wani abu ya sa ya dawo, wanda ya san wanda yayi wannan abin Allah ya ce zai yi mai kaza, wanda bai yi kazan nan ba ga abin da Allah zai yi mai, kuma yana sane yayi a haka. To wani abu zaka zo mai da shi ka tsoratar da shi kuma ka dawo da shi daidai, wanda ya san gargadin Allah da alƙawarin Allah da wata kwadaitarwa duk da zaka yi mai ba za ta dawo da shi daidai ba, saboda ya san abin da Allah yayi na kwadaitarwa amma ya saba, ya san abin da Allah yayi na gargadi amma duk da haka ya saba. To zai wahala wani wa'azi na kwadaitarwa da gargadi ya zo yayi tasiri a rayuwar shi ya dawo da shi kan hanya. Haka kuma yana cewa daga cikin fa'idojin da za a fa'idanta da su a cikin wannan ayar, tana nuni a kan cewa ba jahilci bane kawai yake sa mutum ya fada cikin ɓata, ba jahilci ne kadai yake sa mutum ya fada cikin ɓata ba, akwai wasu sabubban daban da suke haifar da ɓata. Domin ba jahilci bane yasa su waɗannan bani Isra'il ɗin suka ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sun san ga irin yadda Allah ya sifanta shi, kuma suna ganin abin da yake zuwa da shi na wahayi yana dacewa da abin da yake hannunsu, suna da ilimi akan manzon Allah sukakke, amma duk da haka suka ƙi bin manzon Allah suka ɓata. Kenan ba jahilci bane kadai sababin da yake haifar da ɓata a cikin mutane, akwai kangarewa, akwai kuma bin san zuciya da san rai. Da haka zai iya yiwuwa akwai ilimin amma kuma akwai kangarewa, zai iya yiwuwa akwai ilimin amma kuma akwai bin san zuciya da san rai. To duka wannan zai iya sa mutum ya ɓace, domin Allah maɗaukacin sarki ya zargi waɗannan mutanen duka akan waɗannan al'amuran, suna da ilimi amma kuma Allah yana cewa ta yaya za ku rinka sa rai da cewa irin waɗannan mutanen za su yi imani. Kenan imaninsu yana da wahala, shi yasa ɗan kaɗan ƙwarai ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yahudawa ƙwaya nawa ne suka musulunta, ƙwaya nawa suka yi imani, wanda su suka fi kuma kowa sanin manzon Allah ɗin, amma kuma su suka fi kowa inni imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka idan mutum ya nemi ilimi, to kuma sai ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya raba shi da kangarewa, ya raba shi da girman kai, sannan kuma ya raba shi da bin san zuciya, da wannan ne ilimin zai iya mai amfani. Amma idan ba haka ba, duk yadda ya tara ilimi, ilimin ba zai zama ya yi amfani gare shi ba. Da haka wannan shi ne abinda wannan ayar take ɗauke da shi, kwaɗaita ko jawo hankali ko ɗeba tsammani da cire damuwa a zuciyar manzon Allah da sahabban shi dangane da duk wani abu da za su gani na kangarewa daga wurin bani Isra'il wanda suke rayuwa da su a wannan zamanin.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
نعم في الله مدعوكتين سركي يسا كدعو وادي زواغ أنبتا نياغون أيوكم سوء ودنن بني إسرائيل. Bayan a waccan ayar an faɗi mummunan aikinsu shine canza maganar Allah da jirkita maganar Allah subhanahu wa ta'ala, anan sai aka sake wata sifar kuma daga cikin miyagun ayyukan da suke da shi, Allah madaukakin sarki yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Daga cikin sifofin su shine suna ana ta wa idza laqul ladina amanu in suka hada wadanda suka yi imani Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dune alladhina amanu qalu sai su ce musu amanna sai su ce mu ma mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan sashin su yaje ya kede da sashi suka zama su kadai ne a tsakanin su su isu ne yahudawa sai waɗansu daga cikin su sai su rinka zargin waɗancan da suke cewa mun yi imani qalu sai su rinka ce musu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku zo kuna ba su labarin abinda Allah ya yi muku na budi sai ya za ku je kuna ce musu kun yi imani ga abinda yake cikin littafin ku ya za ku je kuna faɗa musu irin waɗannan maganganun abinda Allah ya yi muku na budi ku je kuna faɗa musu liyuhajjukum bihi inda rabbikum dan su kafa muku hujja da shi a wurin ubangijinku ai dalili kuke ba su ai kamar kuna ba su hujja ne kuna ba su makamin da za su yake ku da shi afala ta'qilun ba ku da hankali ne to wannan shine abin da Allah ya kawo na sifar waɗansu daga cikin yahudawa shine sifar munafinci idan sun haɗu da masu imani su ce mun yi imani idan sun koma kuma tsakanin su su koma suna zargin junansu a tsakani a nan malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da abin da ake nufi da cewa mun yi imani waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana magana akan wasu ne daga cikin yahudawa wanda suka yi imani amma imani irin na munafikai ba wai imani na gaske ba sun yi imani ne a matsayinsu na munafukai imani a baki amma a zuciyarsu ba su yi imani ba shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna daidai da waɗancan munafukan wa idza falau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un daga waɗansu malamai suka ce to waɗannan su ake nufi da wannan ayar yahudawa ne amma munafukai da haka ga irin yadda suke fuskantar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi yahudawa ne suna nan akan yahudancinsu kuma suna cewa amanna mun yi imani ma'ana mun yi imani da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne amma manzon Allah ne zuwa gare ku ku larabawa ku kadai banda mu shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna sun san hadu da mu'minai cikin larabawa da muhajirun da ansa sai su ce musu ai mun yi imani cewa shi manzon Allah ne mun yadda manzon Allah ne amma manzon Allah ne zuwa ga larabawa kamar yadda annabi Musa manzon Allah ne zuwa ga bani Isra'ila da haka waɗannan su ne ake nufi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna sai su mun yi imani kenan imani ne duka a ma'anonin guda biyu imani ne mara amfani idan qalu amanna ana nufin munafikai ne dama ba su yi imanin ba imani ne na baki babu a zuciya idan kuma waɗannan ne wanda sun yi imani da cewa shi manzon Allah ne amma ba nasu manzon Allah ba to kada shi ma imani ne wanda ba shi da amfani sai ya ce manzon Allah kuma shi ne sai zo ya ce muku ai wani kuwa da duniya gaba sai ku kariya ya da magana shi yanzu kun kariyata annabi ko ba ku kariyata ba kun kariyata annabi tunda kun yarda manzon Allah ne to in ya ce kuma zuwa ga kowa da kowa ne dole ku yarda domin ba zai yi wa annabin Allah kuma ku sifanta shi da ya yi ma Allah ƙarya ba da haka imaninku da cewa manzon Allah ne ba zai yi amfani ba. Daga duka nau'o'in imanin ba shi da amfani a nan. Shi yasa sai suka ce wa idza qala ba'dhum ila ba'd. Idan sashin su ya kebance da sashi, qalu fi sirrin kace musu. Su manyan su kenan sai su rinka yi ma waɗanda suke fadan irin wannan maganar fada. Suna cewa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum, za ku je kuna fada musu abinda Allah ya muku budi da shi. Ma'ana Allah ya fada muku cewa annabi ne. Me yasa za ku je kuna fada musu cewa shi annabi ne? In kuka je sai musu shi annabi ne, za ku ƙara tabbatar da su akan abinda suke kai kenan. Mu kuma su rinka nuna cewa mu fasattu ne mun yi imani da annabi. Da aka kada ku rinka ce musu annabi ne. Shine atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum. Kuna zuwa kuna fada musu abinda Allah subhanahu wata'ala ya muku budi da shi. Wannan su kuma suka ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum. Abinda ake nufi ma fataha Allahu alaikum, abinda Allah ya muku budi da shi, shine bayanin da kuke musu na sifofin manzon Allah a cikin At-Taura. Domin wasu daga cikin Ausu da Khazraj mutanen Madina suna samun abokanansu da ƴan uwansu daga cikin Yahudawa, suna tambayar su shin dan Allah tsakaninku da Allah da gaske kun ga sifar Annabi Muhammad a cikin At-Taura? Sai su faɗa musu eh da gaske ne akwai a cikin At-Taura. To sai manyan su sai su rinka mai irin waɗannan mutanen faɗa, atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum, yanzu ku zo kuna faɗa musu abinda Allah ya muku buɗi da shi na ilimi a cikin At-Taura, na sifar manzon Allah, kuna ce musu eh da gaske ne? Me yasa za ku rinka yin haka? Suna hana su yin wannan aikin kenan. Waɗansu kuma suka ce a'a, atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum shine labaran da su bani Isra'ila suke ba Larabawa, cewa kakanninmu Allah ya musu kaza, Allah ya saukar da azaba iri kaza a al'ummar da suka gabata. Suna ba su labarin kissar ashabu tabti, suna ba su kissar mutane iri kaza da irin azabobi da Allah ya saukar ma bani Isra'ila. Shine sai suke musu fada, ya za ku zo kuna fada musu irin waɗannan labaran? Suna zuwa suna samun dalili a kanku ta yadda za su zo suna cewa nahnu akramu ala Allahi minkum, ta mun fi ku karanci a wurin Allah, mun fi ku daraja a wurin Allah. Ku ga yadda Allah ya yi da iyayenku da kakanninku, mu kuma ba Allah bai mana wannan ba? Kenan mun fi ku matsayi a wurin Allah. Shi ne abinda suke nufi atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum. Bana in kuna ba su labarin miyagun labarai na iyayenmu da kakanninmu, za su zo suna kafa mana da hujja da shi a kan cewa sun fi mu matsayi a wurin Allah a matsayinsu na Larabawa, wanda su irin wannan abin bai same su ba. Shi ne abin da ya sa suke musu fada. Duka wannan yana daga cikin abubuwan da ba da mantaki su fassara wannan ma'anar da shi bima fataha Allahu alaikum. Bana dai suna zargin kinsa akan abinda suke faɗa na gaskiya dangane da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna da wannan gaskiyar in ana fadanta za ta zamo musu matsala a tsakaninsu, za ta sa a rinka gane cewa ashe su ba akan daidai suke ba. To wannan yasa suke daga wannan hanyar, suna hana a rinka faɗan wannan magana. Suka ce idan kuna faɗa musu irin wannan, liyuhaddukum bihi inda rabbikum, domin sai su zo su kafa muku hujja da wannan maganar taku a wurin Ubangijin, ma'ana a cikin littafin Allah da yake wurinku za su kafa muku hujja da shi. Shi yasa galibi wanda yake kan ɓanna baya so galibi a gano ina ne masdarin shi, domin in aka kafa mai hujja da littafin shi ya fi zaman mai matsala, ya fi zaman mai hujja. Sai a ɗauko littafin a karanta, sai ai kuma a cikin At-Taura ga abin da kuka faɗa a kan Annabi Muhammad, da ya sa kuma kuka yi imani da shi. To ba sa so a rinƙa fito da irin wannan. Duk wanda yake da wata mummunar aƙida, galibi za ka samu yana da wani littafi ɓoyayye wanda bai so a rinƙa bayyana abin da yake ciki. kaman ana bayyana abin da yake ciki to wannan abin zai zama hujja akan shi za a rinka kafa mai hujja da shi to gashi a littafin naku an ce kaza an ce kaza shi yasa zai wahala ka ga mutane akan banna ba sai ba su da wani koyayyen abu wanda ba sa so kowa ya gani ba sa so ya bayyana ga wani kaman yadda waɗannan yahudawan suke yi ba sa so a rinka faɗa ma mu'minai irin abin da yake cikin littattafansu saboda me saboda suna tunanin za a kafa musu hujja da littafin Allah da yake hannunsu kuma sun yi imani da shi a ce ko kun kafirce mu kuma mun yi imani da abin da ku ne kuka zo mana da shi a littafin waɗansu kuma suka ce li yuhajjukum bihi inda rabbikum ana nufin li yu'ayyirukum za su rinka aibanta ku da wannan abin da kuke faɗa musu da kan kuna ba su labarin iyayenku da kakanninku ko in kuna ba su labarin abin da yake cikin littafinku to za su zo suna aibanta ku da shi wata rana su ce ya akai ba ku aikata kaza ba ya akai ba ku yin kaza kuma a littafinku akwai kaza za su rinka aibanta ku da wannan ya zamar muku abin aibu waɗansu suka ce abinda ake nufi da yuhajjukum bihi inda rabbikum a wurin ubangijinku suka ce ana nufin rana alkiyama mana za su kafa muku hujja da wannan rana alkiyama cewa ga dalili a cikin littafinku a gaban Allah lokacin da aka zo ana mutu da juna domin Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun za ku yi kusuma da juna a wurin a gaban ubangijin ku ranar alkiyama suka ce to shine ma'anar li yuhajjukum bihi inda rabbikum domin su zo su kafa muku hujja da shi a gaban ubangijin ku ranar alkiyama waɗansu kuma suka ce a'a li yuhajjukum bihi inda rabbikum ana nufin dan su kafa muku hujja da hukuncin ubangijin ku wanda yake cikin littafin domin inda rabbikum ma'ana fi hukmi rabbikum kamar yadda za a ce hukuncin kaza inda malik kaza kaza ya halatta a wurin malik ma'ana a hukuncin malik ko a hukuncin shafi'i kaga ce to wannan shine abin da ake nufi da li yuhajjukum bihi inda rabbikum sai Allah ya ce afala ta'qilun waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana ci gaban maganar waɗancan manyan yahudawan ne أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون باكو ده هنكليني داكو جيكونا فتا مسا أبن دي إيشي سكين لتابون سو ما نارسو أنسان سوية سكي فتا مما سكي وآمن نائم سكي سي مسو أفلا تعقلون باكو ده هنكليني فداكو أيكي ده هنكليبا وقانا شوى ونن أبن ده فكي إيزي داو يسو سدبون شيني أفلا تعقلون waɗansu malamai kuma suka ce a'a afala taqilun maganar tana komawa zuwa ga mu'minai ne ma'ana afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza salaw qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahu bima fataha Allah 'alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun kenan tana komawa zuwa ga magwayan da ake magana a kansu da cewa afa tatma'una kuna zatan za su yi imani afala ta'qilun ma'ana ba za ku hankalta ba ku duba wannan kangarewar da suke da shi da irin waɗannan miyagun laifukan da suke da shi ai ya kamata ku hankalta ku gane cewa ba za su yi imani ba waɗannan mutane shine afala ta'qilun din amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a kitab din ana magana ne akan su waɗantan masu magana a to hadithunahum bima fataha Allahu alaikum maganar fi har karshe afala ta'qilu saboda shine ya dace da siyakin maganar da ake yi kamar yadda Fakhruddin Razi da wasu daga cikin malamai suka tafi akan shi da haka maganar ba akan mu'minai ake magana ba da aka kawo zamirin su akan afa tatma'una da haka aka ce afala ta'qilun su dai a junansu ne suke zargin juna su ne suke faɗa ma kansu afala ta'qilun sai Allah madaukakin sarki
akwai sauran minti nawa
ya tsari daga wannan ayar ta gaba tana da alaka da wannan ayar da ta wuce awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin basu sani ba cewa Allah yana sane da abin da suke yi a bayyane da abin da suke yi a koyi Allah ya sani da wanda suke komawa gefan azargizuna duka Allah yana sane da inda suke fitowa a fili su ce amanna din a fili duka Allah yana sane zamu tashi akan wannan ayar insha Allah ta'ala a darasi ne zuwa ina fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafikanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين